الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa al-imanu bi'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batu min al-iman a wata riwaya al-imanu bi'un wa sittun aw bi'un wa sab'una shu'ba fa alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha an yafari aw anan tufidu tanwi ko kuma tana fa'idantar da wato ashak wannan kokonto ne aka samu daga cikin marwaita illa kasancewar an samu ta wata hanya daban hadisin ya zo ba tare da wannan kokonto ba iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nini al-imanu bi 70 shuba fa alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anil dari karin fa'ida game da hadisin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da ahlus sunna wal jama'a suka gina aqidar su a kansa na cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa me ke dade imani shine ayyuka na kurai me ke rage imani sune ayyuka na sabo domin anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-imanu bi'un wa 70 shuba imani yanki 70 wani abu ne sabani ga murji'a wanda su sun tafi akan cewa al-imanu la yatazazza kawai imani abu ne wanda yake mulmulalle dunkulalle kudaya baya gaba baya baya ayyuka na kwarai ba sa kare imani ayyuka na sako ba sa rage imani dan haka aqidar su imani da na jibril alaihi salam da naka dudde ne an gane kuma ana yanda Allah yake sakawa a cikin zuciyar bawa abu ne wanda baya da duwa baya raguwa to ahlus sunna wal jamaa da yake aqida ce wanda ba a gina ta sai akan wahayi alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai daga cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da imani na da duwa na raguwa mi ke rage imani ayyuka na kwarai mi ke rage imani ayyuka na sabo na daga cikin dalilai daga cikin alqur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana haka fadarsa in ka gangaro a cikin suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Haka idan ka dan gangaro kadan cikin suratul yunus ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Haka idan ka gangaro cikin suratul kahf ubangiji ta'ala yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Haka idan ka gangaro cikin suratul maryam wa yazidullahu alladhina hadaw huda. Sannan haka in ka zo cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala yake cewa wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sannan haka in ka zo cikin suratul fatih an gane ubangiji ta'ala yake cewa inna fatahna huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Haka kafin haka bayan ta kafin haka a cikin suratul kitab ko mu ce suratul muhammad ubangiji ta'ala yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Sannan haka in ka zo cikin suratul mudaththir ubangiji ta'ala yake fada liyazdada allazina amanu imana. To dan haka waɗannan dalilai ne daga cikin alqur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa imani yana karuwa. Dan haka a cikin wannan hadisi manzon Allah yace al-imanu bi'un wa sab'una, imani yanki 70 da wani abu ne. Kaga an ce yanki 70 da wani abu ne, to anan wanda yake da yanki 40 daidai yake da wanda yake da yanki 30 ko wanda yake da 20 ko wanda yake da 15 ko wanda yake da 10 ba daidai bane. Wanda yake da yanki 70 kaga ba daidai ba yake da wanda yake da yanki 60. Shine yace sai yace fa'alaha qawlu la ilaha illallah qululuwarta, ma'ana daga cikin yanki 70 wanda yake qululuwa ko kuwa babu wanda yake sama da shi. Kenan shine yace qawlu la ilaha illallah, fadar la ilaha illallah. Sai yace wa adinaha kuma baye daga cikin 70 da wani abu. Manzo Allah yake cewa imadatul azani tari, gusar da abin da ke zai cutar da jama'a daga kan hanya. Duk abin da ka tabbata zai cutar da musulmi, to idan ka gusar da shi wannan ka samu daduwa a cikin imanin ka, domin kana da ladan sadaka cikakka a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka kuma dalilai waɗanda suke nuna imani yana raguwa a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karin fa'ida kamar hadisin da yake cewa wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lizilu bi min kunna. Manzo Allah yace wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin, ban taba ganin wato mai tawayayyen addini mai tawayayyen hankali sama da ku mata. Wata mata ta tashi ta ce ya rasulullahi, menene tawayar addininmu? Manzo Allah yace shin mace in tana al'ada ai ba ta sallah? Tace kwarai. Manzo Allah yace to wannan shine tawayar addini. Tace to ya rasulullahi, menene tawayar hankalinmu? Manzo Allah yace domin shedar mace biyu a matsayin shedar mace, namiji da ita ke. Kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana addini yana raguwa, ma'ana imani yana raguwa. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi kalbi wa zalika adha'u al-iman. Manzo Allah yace duk wanda yake da iko daga cikin ku da zai canza aikin ashiya da hannunsa, manzo Allah yace to dole ya canza. Idan baya da halin da zai canza aikin ashiya da hannunsa, manzo Allah yace yi kokarin canzawa da harshensa, yi nasiha, yi gargadi a daina. Idan ba zai iya canzawa da harshensa, manzo Allah yace ya kyamaci abin da zuciyarsa. Sai yace wa zalika abu aqli iman, kyama da zuciya manzo Allah yace shine mafi rauni ga imani. Ma'ana wanda zai canza da hannunsa, kaga ai yafi wanda zai canza da harshe. Wanda zai canza da harshe yafi wanda zai kyamaci abin da zuciya. Dan haka kuma lafazin bi'un shi daga uku ne zuwa wato tara, daga uku zuwa tara shine ake kira da bi'un. An gane ku? Dan haka Ibn Hajar Allah ya jikarsa a cikin littafin sa Fathul Bari wasu malaman sun yi kokarin kididdige waɗannan yanki 70 da wani abu sai dai a nan magana dai mafi rinjaye duk wani aiki na ibada da Allah ya shar'anta zai iya shiga ƙarƙashin wannan kare domin a dunkule ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada abu an gane amma sai ya nuna menene kokuwa sai ya ce qaulu la ilaha illallah mutum ya faɗi la ilaha illallah ya sani ta kunsa ya kudurce ta a zuciya yayi kokarin yin aiki da abin da ta kunsa sannan karshe sai manzo Allah ya ce imadatul azani dare gusar da abin da zai cutar da musulmi wato daga kan hanya dadin fa'ida kuma wannan sai ka dauke shi shine dalilin da ahlus sunna suke tabbatar da cewa al'amalu dakhilatun fi musammal iman al'amal dakhilatun fi musammal iman ayyuka wato suna kunshe a cikin imani amma ba maganar imani daban aiki daban an gane ko imani da aiki abubuwa ne waɗanda suke haɗe in imani ya tabbata a cikin zuciyarka to gabaɓuwanka su za su bayyana a aikace za a ganshi sabani ga murji'a su sun tafi akan cewa imani daban aiki daban domin wannan aqida ta su na kan cewa imani abu ne kawai a dunkule baya da duwa baya rabuwa an gane ko dan haka kai ta saban Allah ka inde ka ce la ilaha illallah wannan saban Allah ba zai cutar da kai ba zai hana ka shiga aljanna ba kuma kasancewar duk aikin da inde ka ce la ilaha illallah koda baka sallah koda baka azumi to wannan rashin yin sallah da azumi ba za su haramta maka shiga aljanna a gobe kiyama to wannan ya ci karo da aqidar ahlus sunna wal jamaa dan haka in ka koma nan cikin risala me yake cewa wa alam yake cewa annal imana qaulun wa amal yace lalle imani fada ce da aiki in ka ce la ilaha illallah ka ba za ta gaskata ba sai an ga a aikace kana aikata abinda la ilaha illallah ta kunsa kai ne sallah kai ne azumi kai ne zakka kai ne biyayya ga mahaifa kai ne sadar da zumunta kai ne kyautata ma makwabta kai ne taimaka ma mabukata da sauransu an gane ku kenan dan haka shine yace o annal imana qaulun wa amalu yace imani fada ne da aiki kenan dan ka ce la ilaha illallah in baka aiki da abin da ta kunsa to la ilaha illallah ba za ta tsina nama mutum komai a gobe kiyama na'am na'am
sore ki abu da yake game da wakalin juma'a na cewa shi yana da bambanci aka yi ne an yi alwala
wai abin da dan uwa yake tambaya bayani game da kaifiyar wankan juma'a an ce masa in aka yi shi sai an yi shi da alwala
sai an yi
alwala bayan an yi shi wannan ga malikiya ba su da sun tafi akan cewa wankan juma'a ba wajibi bane sunna ne dan haka su bayan da za a yi kai wankan juma'a ka je ka yi sallah da wannan wanka ba tare da kayi arwalla ba suka ce arwalla wajibi ce wankan juma'a sunna ne dan haka sunna ba ta isa ba ta da wajibi shi ko a magana tabbatacciya mafi rinjaye wankan juma'a wajibi ne an gane ko wajibi ne dole ne duk wanda ya tafi juma'a ba tare da yayi wankan juma'a to wannan ya tuzurtar da abinda Allah ya wajabta masa kuma ladan juma'ar sa ya tawaya domin Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana fadalar da ake samu ga duk mutumin da yayi wanka na juma'a ya tsaftace jikinsa ya tafi masallaci a farkon lokaci da ya tafi ya samu ya kusanci limami ba tare da ya ketare wuyayen jama'a ba tare da yayi wata yashishiyar magana har liman yazo yayi khutuba ya saurara khutuba a gama sallah manzo Allah yace za a gafarta masa zunubansa na sati guda da dadin kwana uku to kaga anan wanda bai yi wankan juma'a ya tauye ma kansa ladan sallar juma'a dan haka wankan juma'a wajibi ne shi kuma dukkan wanka wanda yazo na ibada sifarsa da kaifiyarsa dai ce babu bambanci a wajen kaifiya da sifa tsakanin wankan janaba da wankan yankewar jinin al'ada da wankan yankewar jinin biki da wankan mutuwa da wankan daukan harami da wankan sallar idi an gane ku da sauransu gaba ɗayan su kaifiyar su ne iya abin da yake bambanta su ita ce niyya niyya kadai wanda mahallin ta zuciya ne ita kadai take bambanta su dan haka waɗannan wanka in dai kai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta to in ka fito ba magana saki a walla da wannan wanka naka za ka yi sallah kamar yanda kuma Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin hadisi na cikin sahih al-Bukhari ta bayyana mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka na janaba haka kuma matarsa Maimuna Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo ruwa an girke ya zo zai wanka manzo Allah sai da ya wanke gaban arwallarsa gaba daya kowace gaba sai da ya wanke wanda ake wankewa su uku sai da manzo Allah ya wanke su uku arwallar cikakkai amma kafin yayi wannan arwallar Aisha ta tabbatar da sai da ya karkato makayi ya wanke hannuwansa su uku bayan ya wanke hannuwansa su uku sannan ya wanke gabansa ma'ana daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa sannan ya yi arwalla cikakka bayan ya gama wannan arwalla cikakka ya tsoma hannuwansa cikin ruwa ba tare da ya jinku ruwa manzo Allah ya murza kansa ya murza kansa sannan ya maida hannuwansa cikin ruwa makayi ya ciku ruwa sai da ya zuba a kansa ya cuda ya cuda sai da ya so uku sannan sai ya dauki ruwa sai ya zuba a sauran jikinsa gaba daya haka ita ma Maimuna Allah ya kara mata yadda tace na kawo ruwa a wani bahu na girki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin yayi wanka tace lokacin da yazo sai ya karkato wannan makayi ya wanke hannuwansa so uku sannan sai ya tsoma hannun a cikin makayi ya dauko ruwa ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurkure bakinsa ya shaka ya wanke fuska ya wanke hannunsa na dama ya wanke na hagu kowanne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke su uku tare da cewa akwai riwaya da ta nuna hannun dama da hannu na hagu manzo Allah ya wanke su ne su biyu lokacin da ya shafa ruwa a kansa ya shafa a kulli manzo Allah sai ya maida hannunsa cikin makayin ba tare da ya jinku ruwa sai ya murza kansa sannan kuma sai ya maida hannuwan ya ciku su da ruwa manzo Allah ya zuba akan ya murza sai da ya so uku sannan ya dauko ruwa ya zuba a sauran jikinsa ya wanke to wajen wanke wannan bangaren wannan jiki gaba daya ana buƙatar mutun ya gabatar da bangaren dama kafin na hagu to yin hadisin Aisha wanda na cikin sahihu Muslim ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammulu fi tanawwulihi wa tarajjulihi wa quhurihi wa fi sha'nihi kulli ash-shahir wa quhurihi damantarwa na kayatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen karkinsa to dan haka a karshe Maimuna tace sai ya koma gefe sannan sai ya wanke kafarsa ta dama sannan kuma ya wanke kafarsa ta hagu wanda wannan shine cikar arwallarsa kuma shine cikamakin wankansa kenan bambanci tsakanin hadisin Aisha da na Maimuna ita Aisha a hadisin ta sai da ya wanke gabaguwan arwalla gaba daya hatta da kawaguwa ana Maimuna ya jinkirta wanke kafa sai a karshen wankan sa ya koma gefe sannan manzon Allah da zai fita daga ban daki ya wanke kafar dama sannan ya wanke kafar hagu su ne cikar arwallarsa kuma shine cikar wankansa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna dai cikin kitabul li'an mun tsaya karshen wato hadisi na 330 hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke cewa kunna na'zilu wal qur'an yanzil mun kasance muna yin azalo alhali alqur'ani na sauka alwawu anan wawu alhaliya ce ma'ana halin alqur'ani yana sauka kenan manzon Allah yana raye bai bar duniya ba muna azalo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce mu dina ba inda a ce yin azalo wani kayan ki ne kayan kyama ne to da ubangiji subhanahu wataala ko da manzansa bai samu labari ba, to Allah ba zai kyale shi ba, zai turo masa labarin abinda muke aikatawa domin a hana mu. An gane ko? Shine Anan Jabir kenan yake kafa hujja, yake cewa kunna na'zil wal qur'anu yanzil, wato mun kasance muna yin azalo, yace alhali alqur'ani na sauka. Wanda bayani ya gabata, kalima ta al'azl shine kadan kaurace abu ka gusar da shi, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa, yake kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada hikaya game da fada ta Annabi Ibrahim alaihi salam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub al-aya. Haka kuma wa idhi tazantumuhum wama ya'buduna min dunillahi, dan haka in aka ce al-itizal ko al-azl kenan shine kaurecewa. To in aka ce al-azl shine kamar yanda malamai suka arrafa, idan mutum na saduwa da iyalinsa a lokacin da maniyi zai fita, to yakan fitar da gabansa daga cikin gabanta, sannan sai ya zubar da wannan ruwa na maniyi a kan aushe, wannan shine ake kira da azalu. To sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu kansu a cikin irin wannan yanayi, amma ba don komai ba, domin suna da kiyangi, ma'ana bayi, kuma suna kyamar waɗannan bayi, wato su aihu da su. Kamar yanda hadisi na cikin sahihu Muslim na Jabir Allah ya kara masa yadda, ke cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce, ya Rasulullah, innani jariyatan hiya khadimatuna wa ana aqufu alaiha wa ana akrahu an tahmil. Yace ya Rasulullah, yace ina da wata kuyanga, ita take mana aikace aikace, kuma ina dan zagaya ta, yace amma ina kyamarta da ciki fa. Manzo Allah sai yace masa, azil anha, yi mata azalo, ma'ana in kana saduwa da ita, in ka kusa zubar da mani ka fitar da gabanka waje ka zubar da shi, in shi ita. Manzo Allah yace amma in ka so. An gane ko? Manzo Allah sai yace masa, fa innahu sayatiha ma qudira laha, da sanna abinda aka kaddara mata na samun da, wato zai zo, dan ka san da cewa azalan ka zai hana ba a samu da. Me za a yi wannan bawan Allah an samu lokaci mai tsawo? Wata rana sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce, ya Rasulullahi, ai wannan baiwa tawa wadda na zo na baka labarin cewa ina kewaya ta, ina kyamar kuma ta yi ta dau ciki, ka ce da ni in yi azalo din naso, to abinda nake tsoro ya faru, ta dau ciki. Manzo Allah ya ce, kada a khabartuka annahu sayatiha ma qudira laha, ai tuntuni na baka labarin cewa daman abinda aka kaddara mata zai zo, azaran ka ba zai hana ba. To dan haka wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata yana tabbatar mana da halaccin yin azalo, amma mun yi bayanin cewa abinda yafi dacewa dina yin shi sai da uzuri, rashin yin shi shine yafi dacewa game da yin shi. An gane ko? Domin wasu dalilai da suke nuna ki da kyama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin shi, wanda mun yi bayanin cewa akwai lokacin da yake halatta wato namiji ya zamanto yayi azalo, ko kuma ya zamanto ita mace ta dau abin da zai iya hana ta daukar ciki. Mun yi bayani game da wasu dalilai waɗanda suke iya halatta haka. Wa zai iya tunatar da mu ɗaya daga cikin su? Na'am. Lokacin da ya kasance mace tana rirrutsa, idan aka ce rirrutsa, wato shine kasancewar ƴaƴa su ringa bibiyar juna, mace kafin ta yayi hallo ta dau ciki, ya zamanto kafin wannan da ya warware wani ya biyo baya, wannan da wanda ya gabata zai galabaita ya zamanto bai samu ba nono wanda yake wadatacce. To in har ya kasance akwai irin haka, shine kenan ake cewa tamuwa ta kama yaro da sauransu. To in har ya kasance akwai irin wannan larura, to wannan yana halatta, mijin yayi azalo ko mace ta sha abin da zai hana ta daukan ciki, daukan rashin daukan ciki kayyadadde, a samu wannan daki nan ya dan warware, sannan kuma wannan ciki ya biyo baya. Hali na biyu, na'am, a yawa, kamar ya in ya kasance mace tana da wata rashin lafiya, rashin lafiyar da da yakan iya goga, in ta dau ciki dan da za ta haifa yakan iya goga wannan rashin lafiya, kamar misali irin rashin lafiya ta zamani, wato sida da sauransu. Duk rashin lafiyar da likita ya tabbatar da cewa da yakan iya dauka ta hanyar mahaifiyar, me yasa? Saboda jinin shi da jinin ta kusan a hade yake. In ya tabbata likita wanda yake amintacce, wanda kuma ita wannan rashin lafiya, kuma rashin lafiya ce wanda za ta wahaltar da yaro, za ta iya kai shi zuwa ga halaka da sauransu, to anan ana iya dakatar da daukan ciki. An gane ko? Ana iya dakatar da daukan ciki har akai lokacin da Allah zai ba ta lafiya. Me yasa? Domin a ceto rayuwar shi dan, kuma a ceto rayuwarta, a ceto rayuwar dan da muke nini ana, shine sababin ana. Sannan kuma akwai lokacin da rashin lafiya takan kasance ta hanyar ita uwar ci. Akwai lokacin da uwa za ta fara ta samu rashin lafiya, wanda likita yakan iya tabbatar da cewa in ta dau ciki, to wannan ciki yakan iya zame mata matsala. To a wannan lokaci akan iya dakatar da daukan ciki, lokaci wanda yake kayyadadde, amma a tabbatar da cewa amintacce ne. In ya tabbatar da cewa in dai ta dau ciki akan wannan yanayi da take ciki, wata matsala za ta iya samuwa gaba da rayuwarta, to a wannan lokaci ana iya tsaye da daukan ciki. Haka nan lokacin da kai mace tana da ciki ma, in ya kasance wannan ciki zai iya halakar da ita, likita ya tabbatar da cewa wannan ciki in dai aka bar shi ya girma ya kai cewa sai ta aihu, to ba za ta kai labari ba. To a wannan lokacin ko da cikin ya riga ya shiga, ana iya zubar da wannan ciki ba don komai ba, don a ce to rayuwarta. Me yasa? Saboda rayuwarta rayuwa ce ta tabbas, amma shi dan cikin da za ta dauka akwai tabbacin ya rayu ko ba zai rayu ba? Babu tabbas. Amma haka kawai, dan dai haka kawai mace ta ce hutu za ta yi ko wani menene, mutum baya son tare ƴaƴa da sauransu, wannan kwata-kwata haramu ne, baya halatta in dai da wannan illa ne na mutum ya yi azalo, in dai babu irin waɗannan dalilai, ko ita mace ta sha magani domin hana daukan ciki, shi kanshi maganin da za a sha a tabbatar da cewa maganin magani ne wanda yake babu wasu abubuwa wanda zai iya illantawa a jikinta, zai aibantar da ita. Domin akwai magungunan da akan sha wanda turawa sukan kawo, wanda sai an kai lokacin da mace za ta nemi cikin kuma cikin yake samuwa, ko kuma da zaran ta samu cikin sai ya ringa zubewa, da zaran ta samu cikin kuma sai ya ringa zubewa. To kaga wannan duka akwai matsala, dan haka kenan anan in dai an tabbata magani ne lafiyayye, babu wani abubuwa da zai haddasa mata, to wannan ba laifi bane ba, in an samu dalilan da za su sa a dakatar da daukan ciki, to wannan akan iya amfani da su. Mun yi amfani, mun yi bayani kuma akan irin hanyoyin da ake bi wanda ba sa halatta, wanda matsayin shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, irin daure kiri da sauransu, wai da sunan cewa su hana wace daukan ciki wannan kwata-kwata ba sa halatta. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قوله حار عليه أي رجع إليه. ما لم الله يجيكن سكيفة وأن حديثينا دريقك دا تلاتين دا آية riwaya ta Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, wanda ya shahara da wannan kinaya, amma sunansa na hakika shine Jundub ibn Junada al-Ghifari, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumunsa, as-sabiquna al-awwaluna fil Islam. Sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kuce daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kiyamar duniya da yin gaskiya a cikin faɗa da aiki, ga tarin ilimi na addini kuma ga kokarin ibada, ga tsaga gaskiya duk inda ta kama, domin la yakhafu billahi lawmata la'im, baya jin tsoron zargin mai zargi in dai game da faɗar gaskiya ne. Dan haka akwai dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke bayyana matsayinsa da darajarsa. Allah ya masa rasuwa a zamanin khilafa ta Usman, Allah ya kara masa yadda, a wurin da ake kiran shi Rabiza, wanda ya masa sallar gawa shine Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, a shekara ta 32 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, laisa min rajulin laysa min rajulin yad'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa babu mutumin da zai da'awar wata danganta ba ta mahaifinsa ba, alhali ya san ga mahaifinsa. Manzon Allah yace illa kafara, face sai ya kafirta. An gane ku? Yace laysa min rajuli nidda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu, babu mutumin da zai yi da'awar ya ce wani shine babana, alhali ba babansa bane kuma ya san mahaifin da ya haife shi. Manzon Allah yace illa kafara, yace face sai ya kafirta. Haka mutumin da ya san dangin shi, ya san kabilar shi, yayi da awar wata kabila ya ce shi dan kabila kaza ne, alhali ba dan wannan kabila bane ba, tare da cewa ya san kabilar shi, manzo Allah yace illa kafara, face sai ya kafirta. Saboda wannan abu ne wanda ya riga ya yadu a jahiliya, idan mahaifinka talakka ne ba shi da wani matsayi na daraja, to sai ka ringa kyamar a danganta ka a ce dan wane, sai ka ni diba mutum wanda yake mai daraja, sai ka ce kai dan shi ne. Ko misali ga kabilar ku, an san kabilar ku da yake kabila ce wadda take ba ta da matsayi, sai ka ringa da'awar cewa kai dan kabila kaza ne, kuma alhali ka san wannan kabila da kake kai dangane zuwa gare ta ba kabilar ku bace. Bana mantawa akwai wani wanda muka zauna da shi a Agadez, abokinmu ne, mahaifinsa kaman bara ne a gidan wani mai kuɗi. Wallahi ko yarinta ce in ka ce mishi ka kiraye shi da sunan baban shi bai so, faɗa za ku yi, sai dai ka danganta shi zuwa wannan mai kuɗi ka ce wani ɗan wani, amma ka kiraye shi da sunan baban shi to sai an ganku, kuma alhali ya san wannan mai kuɗi ba baban shi bane, ga baban shi wanda ya haife shi. To kaga irin wannan abu ne wanda yake in har mutum ya yi shi a kan sani kuma ya san da wannan hukunci, to wannan zai iya kai shi haddi na kafirci. Menene illa anan? Saboda anan akwai cuɗuwar danganta, akwai cuɗuwar danganta. Danganta ko abu ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana kiyaye ta, dole kowa a san dan wane ne jikan wane ne. An gane ko? Kowa a san wane ne mahaifinsa, a san wane ne kakan shi, a san sansalar shi. Dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa min rajulin, yace babu daga mutumin da lafazin rajulin anan la mafhuma lahu, sawa'an namiji ne ko mace, kamar ka ce duk mutumin da yayi da awar wata danganta yace shi dan wani ne alhali ko ba dan shi bane wa huwa ya alamu ya san mahaifin da ya haife shi manzo Allah yace illa kafara face sai ya kafirta sannan gaba ta biyu sai yace wa manidda amalai salahu fa laysa minna manzo Allah yace duk wanda yayi da awar abin da bashi manzo Allah yace fa laysa minna baya daga cikin mabiyanmu falle tabawwa maqadahu minan nar bugo da kari manzo Allah yace yayi maza ya kama mazaunin sa a gidan wuta duk mutumin da yayi da awar abin da bashi yanzu anan wannan gaba ta biyu anan maganar lafazi ne wanda yake amu a dunkule yake manzo Allah yace wa manidda amalai salahu yace duk wanda yayi da awar abin da bashi da shi abin da ba naka ba manzo Allah yace fa laysa minna yace baya daga cikin mabiyan kaga duk wanda yayi da awar wata danganta yace shi dan wani ne alhali ba dan shi bane ba manzo Allah yace to baka cikin mabiyan sa kuma tuntuni ka kama mazaunin ka a gidan wuta sannan haka mutumin da yayi da awar dukiya shin ba zai shiga ba wa manidda amalai salahu dukiya ba taka ba kace taka ci so da yawa mutum sai ya zo ya gwada ma mutum ofishi ya ce ai nashi ne ba dan komai ba dan tsabar yaudara da wani abu ko ya zo ya nuna maka abubuwa ya ce nashi ne alhali ba nashi bane na dukiya sannan yana daga cikin wannan da'awar wa manidda amalai salahu mutum ya zo ya siffanta da sifar da ba tashi ba shine malamai anan suka ce babu hadarin da ya wuce mutum ya saka manyan riguna ya ce shi malami ne alhali ba malami bane ka tabbata kai ba malami bane ba jahilin addini ne amma ka nuna cewa kai malami ba dan komai ba dan a tila maka kasa ka ringa farauci abin da ke hannun jama'a in ka zo wuri a tashi a tsaye-tsaye kuma ka tabbata kai ba malami bane ba wannan hadisi ya hada da kai babban hadari ne a cikin al'umma ma'ana da awar madanta alhali mutum ba malami ba wanda ka dauka magabatan kurai malamai ne wanda dugadugansu ya taka kasa a fage wanda yake na ilimi amma in an nuna cewa malamai ne sai su nuna cewa sai in abu ya kama ya zama dole sannan a lokacin nan sukan iya bayyanar da kansu domin a fa'idanci abin da suke da shi na ilimi to amma yau galibi jama'a suna daukan malinta kamar wani matsayi ne wanda yake na samun abin duniya na samun alhurma a wajen mutane so kake mutane su darjanta ka su kimanta ka kuma a tara maka abin duniya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wai ba ma wanda yayi da awar haka wanda ya nemi ilimin ma ya samu in dai domin haka ne ba ya shiga aljanna ba ko kanshin ta ba zai yi ba gobekiya to ina ga wanda shi ba malami bane kuma ya zo yayi da awar haka haka misali kamar misali ilimi wanda yake na sana'a kamar ilimi na likitanci mutum ya zo yayi da awar cewa shi ai masanin magani ne likita ne kuma alhali shi ba masanin maganin bane wanda da yawa zaka samu waɗanda suke da awar haka wani lokaci a wata kasa na Saudiya an taba bincike sai da aka kamo masu shahada ta ƙarya da sunan cewa doktorori ne waɗanda suke na likitoci ina ji ɗaruruwa wanda aka kama su aka wanda ke su akan cewa wai su masana ne akan wannan bangare alhali kuma ba masana bane sun san ma ilimin likitanci ba su karance shi ba kaga wannan matsala ce ka zo ka nuna cewa kai wannan sifa ka siffanta da ita kuma alhali kai baka da wannan sifa be ke banta ba ga wannan akwai waɗanda za su ringa da'awar irin wannan magunguna na gargajiya ya cewa ya gada daga uwayen shi da kakannin shi ya san ice kaza ya san ice kaza alhali shi kuma bai sani ba in ka ce baka jin daɗi kaza kawai magani kaza zai baka ka je ka karanta da shi shi yasa su da yawa wasu sun sha maganin irin waɗannan magunguna mutum baya kai labari ko likitan da bai kware ba akan bangaren abu yazo ya dauki magani ya baka wannan magani ya kai mutun zuwa ga halaka ya kai mutun zuwa ga halaka dan haka duk abin da ka san ba naka bane ba to baya halatta kai da aurecewa ka sani duk abin da kai baka san da shi ba ba ilimin ka bane ba sifar ka bace to in an zo maka da irin wannan abu kamar da abu zuwa ga masanin shi bayya halatta musulmi yayi da awar abin da ba nashi ba sannan haka yana daga cikin karkashin haka waɗanda za su kofi littafin wani malami can ya gudare ya sha wahala ya wallafa littafi sai mutum ya zo ya ciro kawai sai ya nuna cewa shi yayi ya zama hankaka mai da kwanwani naka dan haka amana ilmiya duk inda ka ciro fada in kana wallafa littafin ka to sai ka maida wannan magana na ciro daga nan wuri kaza zuwa kaza ka dan sanya wata alama wadda za ta bambanta tsakanin magana taka da wadda ba taka ba ka maida kai ihala ka ce wannan magana na ciro ta a cikin littafi kaza na wani a safa shafi na kaza lamba ta kaza wannan ita ce amana saboda duk abin da ba naka ba in dai kai da awar shi to baka cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka a wannan lafazi wannan misali ne abubuwa da yawa za su shiga haka misali yana daga ciki wanda zai zo a gaban alƙali yayi husuma yayi jayayya ya san ƙarya yake sai ya ce dukiyar wani tashi ci yanzu misali abu ne ga ya a bayyane ka san karan nan ba naka bane ma sai ka je a maka takardu wadanda suke na banza na ƙarya ka zo ka yi tsayewa har ka zo kotu kana jayayya wannan kare su kake sai ka cinye shi kuma alhali kai ka san ba naka bane takardu ne aka yi na banza so da yawa akwai wadanda za su kewaya daga sun ga tsohon kare sai su zo su sa a musu takardu wadanda suke na banza a tura su wasu shekaru wadanda suke na daban wasu sun iya rigima to in ka iya rigima a nan duniya a ranar kiyama za ka iya ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila wannan Allah yana magana ga waɗanda suke tsayawa a madadin wasu su ringa jidali su ringa jayayya sun tabbata mutanen nan ba su da gaskiya su ce sai sun kwato musu gaskiya sai sun sa sun zama su ne masu gaskiya to a nan ina ga wanda shi daman ya tabbata ba haka bane ba yaje ya ci dukiyar jama'a ya zo gaban alkali ya yi kirikiri ya nuna cewa kawai wannan abu nashi ne kaga anan yayi da awar abinda ba nashi ba to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man yad'a ma laysa lahu duk wanda yayi da awar abinda ba nashi ba kenan kuma mai nene in wata sifa ce kai da awar cewa kai wani ne alhali kai ku ba shi bane ko wani abu wanda ba naka ba kace naka ne an gane ku ko wani matsayi wanda kai baka kai ba kace a kai wannan matsayi naka ne manzo Allah ya ce falaysa minna wato baya daga cikin mabiyan mu bugu da kari manzo Allah ya ce wal yatabawwa maq'adahu minan nar wato yayi maza ya kama mazauninsa wato a cikin wuta wannan jumla ta wal yatabawwa maq'adahu minan nar jumla ce insha'iyya amma ma'anarta shine khabariyya ba an ce ya ka ma'ana tuntuni ya kama mazauninsa a gidan wuta an gane ko tuntuni ya kama mazauninsa a gidan wuta shine manzo Allah yace wal yatabawwa maq'adahu minan nar kenan a ma'anance tuntuni ya kama mazauninsa a gidan wuta in ku zaka fassara ta a matsayin ta na jumla insha'iyya wal yatabawwa maq'adahu minan nar ya kama mazauninsa a gidan wuta domin laifinsa laifi ne wanda yake mai girma sai ya ce wa man da'a rajulan bil kufr manzo Allah ya ce duk wanda ya kirayi wani wato da kalima ta kafirci ya ce masa ya kafir aw qala ya adu wallahi ko ya ce ya makiyin Allah walaysa kadhalika alhali ba kafiri bane ba makiyin Allah bane illa hara alaihi manzo Allah ya ce face wannan kalmar shi wanda ya fada sai ta dawo masa hadarin da yafi kowane hadari kenan. Babu musiba wadda ta addabi al'umma ta musulmi tun a wancan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau, sama da fitina ta fitinatu takfir na at-tasarruhu fi takfir, gaugawa game da kafirtar da mutum. Wani dan uwa yake cewa da mu muna farkon wannan yace rabon kaulasarinki daga kai ba daidai ba, kawai sai mu dora maka babban kaulasarin mu ce ka kafirta waliyazu billahi. To wallahi kalima ce mai hadari ka ce ma mutum kafiri, ko ka ce masa makiyin Allah, ko ka ce masa fasiki, ko ka ce masa dan bid'a, an gane ku, ko ka ce masa fatacce. To wannan kalimomi ne suna da hadari, domin ba kowa bane zai iya cewa wani kafiri ne ko ya ce wani fasiki ne sai da dalili wanda yake tabbatacce, sai da dalili tabbatacce. In ku ka fada wannan kalima ta je ta lalima ta lalima ta bincika ta ga babu inda za ta tsugunna a jikinsa, to ka tabbatar da cewa kanka za ta dawo, kanka za ta dawo, domin kalima ce wadda ba ta faduwa banza. Don haka malaman da dugadugansu ma ya tabbata a cikin ilimi, wallahi suna taka tsantsan game da kafirtar da mutum, wanda shi kafirtar da mutum akwai kala biyu ne, akwai takfirul mutlaq, akwai takfirul muayyan, ko kuma takfirul muqayyad. Iya dama dama in kana da dalilai ka ce yin aiki kaza kafirci ne, ko duk wanda ya aikata kaza ya kafirta, amma ka tabbatar da cewa akwai dalilan da suka tabbatar da wannan aiki kafirci ne. Yanzu misali, akwai kokonto game da kafircin wanda ya kira wani Allah, wanda ya tabbata kwa kiran wani Allah shirka ne? Babu kokonto game da duk wanda ya duka yama wani Allah sujada cewa ya kafirta, amma sai an tabbatar mishi da cewa yi ma wani Allah sujada kafirci. Don haka akwai littattafai da malamai suka wallafa akan wannan babi, wanda da dama akwai littafin da wani malamin ya wallafa, wannan Dr. Ibrahim Ibn Amir Al-Ruhaili yana daga cikin malaman da suka karantar da mu a jami'a ta Madina, ya karantar da mu tauhidul asma'i was sifat a shekara ta biyu, ya wallafa littafi shine mai suna at-takfir wa bawabiduhu. Kwarai wannan littafi a wannan babi littafi ne wanda yake yana da matukar muhimmanci akan wannan mas'ala. Shi ne ma a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa kamar yadda malam ya ciro, yake cewa innal kufra wal fiska ahkamun shar'iyya, yace lalle kafirci da fasikanci yace hukunce hukunce ne na shari'a. Laysa zalika min al ahkamin lati yastaqillu biha al aql, yace ba sa cikin hukunce-hukuncen da hankali yake tsayuwa da su, ma'ana wanda kawai iya abinda hankalinka ya baka in ba daidai bane sai ka ce kafirci ne. Yace fal kafiru man ja'alahu Allahu wa rasuluhu kafiran, yace kafiri shine wanda Allah da manzansa suka maida shi kafiri shine kafiri. Kenan ba wanda malam wani yace kafiri bane, a'a malam wani bai isa bai ce wani kafiri ne, sai yana da dalilin da ya tabbatar da kafirci, dalili kuma al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wal fasiqu man ja'alahu Allahu wa rasuluhu fasikan, fasiki shine wanda Allah da manzansa suka ce fasiki ne. Sai yace kama annal mu'mina wal muslima man ja'alahu Allahu wa rasuluhu mu'mina wa muslima, kamar yanda mu'mini da musulmi wanda Allah da manzansa suka ce mu'mini ne, suka ce wani musulmi ne, to wannan shine mu'mini shine musulmi. Kenan abu ne wanda hukunci ne wanda yake na shari'a, dole shari'a ita ce take tabbatar da kafircin mutum ko fasikancin mutum, kamar yanda dalilai na shari'a sune suke tabbatar da imani na mutum ko musuluncin mutum. To dan haka kasancewar anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa man da arajulan bil kufr, yace duk wanda ya kirayi mutum da cewa kafiri, ma'ana yace ya kafir, aw qala ya adu wallah, ko yace ya adu wallah ya makiyin Allah, dama in aka ce makiyin Allah shine kafiri kenan, walaysa kadhalika alhali shi wanda aka fada ma ba haka bane manzo Allah yace illa hara alaihi face wannan kalima wato sai ta dawo a kansa dan haka al-Imam Shawkani Allah ya ji kansa yake cewa ilam annal hukuma ala ar-rajuli al-muslim bi khurujihi min din al-islam wa dukhulihi fil kufr la yanbaghi li muslimi yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuqdima alayhi illa bi burhanin aw bahmi shamsin nahar yake cewa kusan da cewa hukunci yanke hukunci ga mutum musulmi cewa ya bar addini ya kaiwana ya kafirta yace to wannan bai dace ba ga dukkan musulmin da yayi imani da Allah da ranar kiyama ya gabaci irin wannan al'amari sai da hujja kwakwaran hujja yace Allah min shamsin nahar wanda ta fi rana bayyana a lokacin hansi sai da hujja wanda babu ba ta daukan wani tawili yace fa innahu qad thabata fil ahadith as-sahiha al-marwiya min durki jama'ati min as-sahaba yace domin hadisai ingantattu wadanda aka rawaito daga jama'a ta sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tabbata dai daga cikin su yace manzon Allah yace man qala li akhihi ya kafir duk wanda yace ma dan uwansa musulmi kai kafiri ne yace faqad ba'a biha ahaduhuma manzon Allah yace tabbas dai daga cikin su zai koma da wannan kalma in kace masa kafiri in taje in ta samu gun zama za ta zauna in ya cancanta in kana da dalili in babu dalilin da ka kafirtar da shi to wannan kalma kanka za ta dawo waliyazu billahi dan haka wannan fitina ita ce fitina ta farko a cikin musulunci fitina ta khawarij khawarij sune suka kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kafirtar da Ali dan Abi Talib da waɗanda suke goyen bayan shi suka kafirtar da Muawiya ibn Abi Sufyan da magoya bayan shi wannan mas'ala ce wadda take tana da matukar muhimmanci wadda insha Allah zuwa wani lokaci zamu samu dama wanda zamu yi bayani bakin gurgudo da sabubban da suke kai mutane zuwa fadawa wannan kuzazzabi na halaka da kuma wasu kaidodi ne wadanda in an bi su kenan ana iya yanke hukunci akan at-takfirul muayyan ko kuma at-takfirul mutlaq sannan kuma da kasancewar akwai uzurra wadanda dole sai an tabbatar ma mutum in waɗannan uzuri sun gitta wannan to baka da dalilin da zaka kafirtar da mutum koda wannan aiki da ya aikata kafirci ne an gane ko akwai uzurra kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihul bukhari ya taba aika Khalid ibn al-Walid ya shugabantar da shi su je su yaki wata jama'a waɗannan jama'a da aka je gaba daya za a yake su sai su ringa suka ringa wata kalima ta cewa sabana sabana su wannan kalima abinda suke nihi sun karbi musulunci amma shi Khalid ibn al-Walid bai fahimci haka ba ya ringa fatattakar su ya ringa kashe su su kuma wannan kalima da suke amfani da ita tunda in an ce sabaa ma'ana ya karkata kenan su abinda suke nihi sun karkata sun bar addinin uwayensu da kakanninsu na gargajiya na bautar gumaka sun koma zuwa musulunci ya ringa kisan su a ƙarshe waɗanda suka rage aka kama kowanne sahabi aka bashi ya rike ɗaya fursuna ne an zo kan hanya Khalid yace kowa ya kashe wanda yake hannun shi Ibn Umar yace shi ba zai kashe wanda yake hannunsa ba saboda shi Ibn Umar ya fahimci wannan kalma me suke nihi da ita aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka fada masa hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ranshi ya baci akan irin abin da Khalid ibn al-Walid yayi to kaga irin wannan laifi ne amma kasancewar me yasa Khalid yana da uzuri saboda shi bai fahimci wannan kalma ta su ba to dan haka akwai abubuwa da mutum zai yi na ayyuka ko na maganganu waɗanda na kafirci ne amma zai yi ne akan rashin sani shi bai san wannan kalma ce ta kafirci ba to waɗannan akwai ka'idodin da akan iya ba mutum uzuri wanda duka suna daga cikin wannan babi insha Allah kamar yanda bayanin zai zo kenan don haka shine anan dai a takeice gaba uku ce a cikin hadisi gaba ta farko manzon Allah ya ce laysa min rajulin yad'a li ghayri abihi babu mutumin da zai yi da'awar wani ya ce shine babansa alhali ba mahaifinsa bane, wa huwa ya'lamu ya san ba mahaifinsa bane, manzo Allah yace illa kafara, face sai ya kafirta. An gane ku? Sai yace gaba ta biyu, wa man yad'a ma laysa lahu, duk wanda yayi da'awar abin da ba shi da shi, abin da ba naka ba kace naka ne, haƙƙin jama'a kace naka ne, kai da'awa ta ƙarya dan ka cinye musu, ko wata sifa wadda ba ka da ita kace kai taka ci, ba dan komai ba dan kai yaudar jama'a. Manzo Allah yace wala yatabawwa maqad falaysa minna, baya daga cikin mabiyanmu. Lafazin falaysa minna yana ɗaya daga cikin dalilan da ake gane manya-manyan laifuka. Abinda manzo Allah yake nuni da yace laysa minna, in ma ka ce ai laysa mislana, baya daga cikin kwatancin mu ma'ana mabiyanmu, ko laysa minna ai laysa muttabi'an li sunnatina, baya daga cikin masu biyar hanyar mu, ko kuma walaysa minna ai laysa muhtadiyan bi hadina, bai zaman toba mai shiriwa da shiriwar mu, amma ba za ka fitar da shi ba daga cikin addini a sababin wannan kalima. Shine gaba ta uku, sai ya ce wa man da'a rajulan bil kufur, duk wanda ya kirayi wani daga cikin musulmi cewa kafiri, aw qala ya aduwallah, ko ya ce ya makiyin Allah, manzo Allah yake cewa faqali har walaysa kadhalik, alhali bi zaman tuba haka illa har alaihi, face wannan kalma sai ta koma kansa. To dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin mutum wato ya kore dangantarsa alhali ka san dangantarka, ka san wani mahaifinka ne, ka ce ba shi bane mahaifinka, to wannan haramun ne. An gane ku? Haka kai danganta zuwa ga wanda yake ba dangananka ba, wannan haramun ne, ka ce ai kai dan wani ne, jikan wani ne, alhali wannan nan ko ba mahaifinka bane, wannan nan ba kakanka bane, ko ka kai dangane zuwa wata kabila alhali ka san ba kabilar ku bace, to wannan haramun ne. Haka wannan kenan, wato wannan laifi yana girmama akan wanda tabbas yana da sani kenan akan mas'alar, wanda yake da sani yayi haka, to wannan laifinsa laifi ne mai girma, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa bashi. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan halaccin yin amfani da kalima ta kafirci akan waɗanda suke masu saban Allah da yambiya, nan da yake cewa illa kafara, kar ka fahimci cewa kafirci babba wanda zai iya fitar da shi daga cikin addini, kace duk wanda yace wani shine babansa alhali ba baban shi bane, kace ya kafirta. A'a, an gane ku? Kenan wannan kufurun ne duna kufur, kafirci ne wanda bai kai babban kafirci ba, laifi ne wanda yake mai girma, kenan ba kafirci bane wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci ya halatta jininsa ya halatta dukiyarsa, laifi ne wanda yake mai girma. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato haramcin mutum ya ji amfaye ji fitan uwansa musulmi da kalima ta kafirci sai da dalili wanda yake bayyananne, kuma sai sharuɗa sun tabbata sun cika, sannan kuma abubuwa waɗanda suke almawani sun kuru, kenan akwai sharuɗa sannan akwai almawani. An gane, in an samu dalilin da yake tabbatar da kafirci, to anan sai an samu sharuɗa sun cika. An gane ku? Sai an samu sharuɗa. Yanzu in ka ɗauki misali takfirul muayyad, akwai sharuɗa guda huɗu. Sharuɗi na farko, shi wanda za a zartar da kalima ta kafirci a kansa, in an samu dalilin da yake tabbatar da aikin da ya aikata ko fadar da yi kafirci ce, to sai an tabbatar da cewa mutum ne baligi mai hankali. Kaga nan, in aka samu yaro karami ne, kina anan kaga sharadi bai cika ba, ko aka samu mahaukaci ne yana da tawayar hankali, to wannan ba yanda za a yi ka zartar masa da kafirci. Sannan sharadi na biyu, ya zamanto kenan an yaka aminhu al-kufru ala wajhi al-ikhtiyar, abin da ya aikata ko maganar da ya yi ta ne takanas dan radin kansa, ba tirsasa shi aka yi ba, kuma ba akan rashin sani ba yi wannan magana, kuma ba akan kuskure ba ne ba. Sannan sharadi na uku, malamai suka ce an tabluga hujjatul lati wato yakfu, wannan yakfu kenan hujja wadda yake iya kafirta ya zamanto ta cin masa, kenan sai in wa'azi ya cin masa ya tabbatar da wannan abu kafirci ne in ya aikata sannan akan iya zartar masa da kafirci amma in bai san kafirci bane ya aikata wannan abu to babu dalilin ba za a tabbatar masa da kafirci ba sharadi anan ya koyi kenan anan sai in an isar masa sai an tabbatar masa da hujja kenan iqamatul hujja alayhi sannan sharadi na hudu malamai suka ce Allah ya kuna muta'awwila kar ya zamanto yana da wani tawili kenan akan wannan abu da ya aikata in akwai wani tawili tawilin da zai iya samu mashiga to shi ma wannan ba za a yanke masa hukunci akan kafirci wannan kenan kadan daga cikin sharuda na wato takfirul muayyad kenan sai an samu sharuda sannan kuma a samu almawani su ma sun koro dan haka kuma wannan yana nuna mana wato wajibcin mutum yayi kokari ya kiyaye kenan harshensa ka kiyaye harshenka duk abin da zaka faɗa ka tsaya ka auna na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك